To masu sauraron mu sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen radio FM na BOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol duk a jamhuriyar ta Niger a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodi yaushe akan boahausa.com ko kuma sashin hausa.com Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a yau din nan Litini 30 ga watan Afrilu Ibrahim Kalma si garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai suru da sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labaran
A yau Litinin ne shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari zai gana da shugaban Amerika Donald Trump a birnin Washington DC. Ana tsammanin shugabannin biyu za su tattauna akan barazanar ta'addanci da ci gaban tattalin arzikin Najeriya. Ministan cikin gida na Burtaniya yayi murabus a wata bayan wata takaddama da ake yi kan irin rashin kulawar da ake baiwa ƴan gudun hijira tsofaffi waɗanda suka zo daga tsibirin Caribbean shekaru 70 da suka gabata.
To kamar yadda aka ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo ziyara Amurka bisa gayyatar shugaba Trump.
Wannan gayyata da shugaba Trump yayi ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ba karamin karrabawa bace ba ga Najeriya.
To sai dai babban jam'iyyar adawa a Najeriya PDP ta yi watsi da shirin ganawar ta Buhari da Trump.
A sa wuta ga cawa, a kama ka, a kashe, a soce maka kaya.
To sai amana aikin gafara a jamhuriyar ta Niger kuma a makiyaya ne ke korafi kan musguna musu da suka ce ana yi sai dai wannan kuma bayani na tafe shine na ganawar wato na yin watsi da ganawar Buhari da Trump da jam'iyyar PDP take yi baya ga wannan kuma idan mun je jamhuriyar ta Niger za a ji ƙarin bayani kan korafin da suke yi yanzu kan ga labaran duniya
A yau Litinin ne shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari zai gana da shugaban Amerika Donald Trump a birnin Washington Ana tsammanin shugabannin biyu za su tattauna akan barazanar ta'addanci da ci gaban tattalin arziki a kasar ta fi kowace yawan jama'a a Afrika wanda yawansu ya kai kimanin miliyan 200. Kungiyar ta'addar Boko Haram ta addabi Najeriya ta fara gudanar da ayyukanta ne shekaru 9 da suka gabata da niyyar maida kasar karkashin mulkin addinin Islama. Dubban mutane sun rasa rayukansu an kuma sace ɗaruruwan yara 'yan makaranta. Abinda ya saka kungiyar ta yi ƙaurin suna a duniya ta kuma yaɗu zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya inda ta zama babbar barazana ga ƙasashen yammacin Afrika a kwanakin bayan nan. Ko a bara sai da gwamnatin Trump ta amince da cinikin dalar Amurka miliyan 600 daga gwamnatin Najeriya akan sayan wasu manyan na'urorin kai har-hare da jiragen yaƙi domin taimakawa sojojin ƙasar wajen yaƙar Boko Haram haɗe da yaƙar masu safarar miyagun ƙwayoyi da makamai da ma safarar bil'adama. Amma dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta fuskanci barazana a baya-bayan nan. An sauke tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson daga muƙaminsa sa'o'i kaɗan bayan ya ziyarci Najeriya a ziyarar ta fi kowace girma tsakanin Amurka da nahiyar Afrika tunda shugaba Donald Trump ya fara mulki. Wasu tagwayen harkan kunar bakin wake da aka kai a Kabul babban birnin Afghanistan sun yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 26 ciki har da 'yan jarida 9. Akalla kuma mutane 50 ne suka raunana wanda 5 daga cikin su 'yan jarida ne. Kungiyar ISIS ta fito fili ta kafar yaɗa labaranta ta Amaq ta ɗauki nauyin harin da aka kai kan ma'aikatan jarida wanda ya fi kowanne muni a Afghanistan. Mata 'yan jarida biyu ma'aikatan kungiyar 'yan jarida ta Radio Free Europe wanda ɗaya daga cikinsu Mahram Durrani ce na cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Kafar yaɗa labaran Faransa ta AFP AFP ta tabbatar da mutuwar babban mai daukar hotonta Shah Marai a Kabul, sannan maza biyu ma'aikatan Radio Free Europe sun rasa rayukansu. Babban gidan talabijin din Afghanistan One TV News ya tabbatar da mutuwar ma'aikatansa maza biyu a harin da aka kai a yau Litinin. Jami'an Afghanistan da shaidu masu gani da ido sun ce harin ya auku ne a safiyar yau Litinin, lokacin da kowa ke kokarin tafiya aiki, inda wani dan kunar bakin wake da ke kan mashin ya tayar da bom a kusa da ofishin binciken sirri na kasar. A lokacin da 'yan agajin gaggawa da 'yan jarida suka hadu a wajen da abin ya auku ne, dan kunar bakin wake na biyu da ya boye kanshi a matsayin dan jarida ya tayar da wani bom din wanda ke daure a jikinsa, wanda kuma shine yafi na farkon yin illa a cewar kakakin 'yan sandan Kabul Hashmat Isanikaz. Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan cikin gidan Birtaniya ta yi murabus bayan wata takaddama da ake yi kan irin rashin kulawar da ake baiwa 'yan gudun hijira tsofaffi waɗanda suka zo daga tsibirin Caribbean shekaru 70 da suka wuce. A makon da ya gabata, Amber Rudd ta gaya wa lauyi cewa gwamnati ba su da niyyar mayar da 'yan gudun hijirar da suka shigo ba bisa ka'ida ba ƙasashensu, amma rahotannin da suka fito sun saba wa bayanan da ta yi. A takardar murabus ɗin da ta rubuta wa Prime Minister Theresa May ranar Lahadi, ta ce ta yi kuskure a bayanan da ta bai wa majalisa kan harin kan maida 'yan gudun hijira ƙasashensu na asali. A halin da ake ciki kuma, rukunin 'yan gudun hijira daga Amurka ta tsakiya sun yi ƙoƙarin bayyana kansu ga jami'an bincike da ke kan iyakar Amurka ranar Lahadi, bayan sun yi tafiyar tsawon wata guda da suka bi ta ƙasar Mexico domin samun kariya a Amurka. Ba a fayyace tsawon lokacin da za a ɗauka kafin su ga jami'an binciken kan iyaka ba, bayan jami'an shige da fice sun bayyana cewa iyakar San Ysidro ta cika makil da mutane. Mafi yawan 'yan gudun hijirar mata ne da ƙananan yara, kuma suna cikin ɗaruruwan mutanen da ke neman shigowa Amurka daga Honduras, Guatemala da El Salvador, waɗanda suka samu hanyar shigowa ta yankin Tijuana da ke Mexico. Shugaban Amurka Donald Trump da waɗansu ma'aikatansa sun saka ido kan ayarin 'yan gudun hijirar, inda suka bayyana cewa wannan babbar barazana ce ga Amurka. A yau Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya ba da shawara kan a yi zaman tattaunawar da za su yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a yankin da ba a harkar soja ciki da ke tsakanin Koriya ta Arewa da ta Kudu. Trump ya bayyana ƙwarin gwiwa a ƙarshen makon da ya gabata akan zaman tattaunawar da aka shirya da Kim, wanda mai yiwuwa zai kasance a watan Mayu ko kuma farkon Yuni, biyo bayan tattaunawar da suka yi a ranar Asabar da Moon da kuma Prime Minister ƙasar Japan Shinzo Abe.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya iso nan Amurka bisa gayyatar da shugaban Amurka Donald Trump ya masa. To, kai tsaye na kira abokiyar aiki na Alheri Grace Abdu, wacce ke harabar fadar shugaban Amurka, don jin halin da ake ciki, sai ta ce.
To, Ibrahim, kamar yadda muka bayyana, yanzu haka dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya riga ya shiga wannan ganawa ta tarihi da shugaba Donald Trump a fadar shugaban kasa ta Amurka. Kuma lokacin da muka shigo a wannan wuri, mun riga mun shigo mun sami mutane sun yi dangazo suna waɗansu suna zanga-zanga, waɗansu suna nuna goyon baya. ‘Yan Najeriya sun kasu kashi biyu, kowanne ya tsaya gefen nashi dai, kamar yadda aka saba gani dai, wannan duk abin da ake yi ne ana yin su ne cikin kwanciyar hankali da lumana. Waɗansu jami'an tsaro sun zo sun tambaye su domin neman sanin ko sun nemi izinin yin wannan gangami, suka nemi ganin shugabanninsu suka tattauna, ba mu san ainihin mene da suka tattauna ba dai, amma an bar su su ci gaba da wannan gangami nasu. Wani ɓangare mun samu mutanen da suka fito wannan wuri ba 'yan Najeriya ba ne kaɗai, akwai waɗanda sun zo goyon bayan 'yan Najeriya, da akwai wani saurayi ma da na hira da shi na tambaye su menene ya kawo su, na yace shi ma bai sani ba, na ce shi dan Najeriya ne sai a'a shi zai baban shi ne yake miki wani sarkin Najeriya yana zai zo nan fa da shugaban kasa su zo su
ganci
to abin da ya kawo su kenan akwai kuma ɗan Najeriya da dama da su kuma waɗansu sun zo ne musamman domin nuna goyon bayan shugaba Muhammadu Buhari domin da kuma kira lallare shi tabbas ya ci gaba da neman wannan kuduri naci na wato neman wa'adin mulki na biyu.
Yawwa, to Malama Grace, kamar yadda muke ji akwai holo sosai inda kike turo wannan bayanin saboda zanga-zangar da kika bayyana cewa ana kan yi. Ko da ike kin ce ana yin ta ne cikin lumana, kamar har suna kawo miki tangarda don wani zubin ma ba mu jinki sosai, suna kokarin kamar katse ki ko wani abu haka. Shin wani sako ne ko ko sakonni suke dauke da su musamman a kwalayen da watakila suka rike dangane da wannan zanga-zangar?
Hayaniya ta yawa ban ji tambayar ka sosai ba
mana. Yawa, to me wato menene korafin su masu wannan zanga-zanga din?
Yawa, to korafin bangaren da ke zanga-zanga dai kungiya ce ta yan Biafra wanda daga bayan wannan suna dai kowa ya sani kungiya ce ta wadanda suka Biafra wadanda suke neman ballewa daga Najeriya domin kafa kasar su ta Biafra din nan. Korafin su shine cewa ana tattake su a cikin iyaka cikin kokari domin ganin cewa Najeriya ta kasance cikin tsaya madaurin ki daya amma hakan ba su yi ba sabili da haka su ba su ma da sha'awar ci gaba da kasancewa a Najeriya suna sun zo sun fito ne domin su nuna ma shugaba Donald Trump cewa gayyatar ma shugaba Muhammadu Buhari da yayi ya gana da shi yayi kuskure domin ba mutum ne da ya kamata a gana da shi ba suna dai faɗan kalamai irin yadda suke ji a zuciyarsu suna riƙe da tuta akwai wanda yake da tutar ƙasar Isra'ila na tambaye shi menene yasa yake riƙe wannan tuta yake da Isra'ila da Amerika da dai sun ya bayyana cewa duka su ɗaya ne saboda haka su suna haɗa kowace ƙasa ma za su saurare su suna riƙe tuta ne domin su nuna cewa su suna da baƙin ciki abin da yake faruwa a Najeriya kuma suna so su ga an kawo ganin
to Grace, banda su masu wannan zanga-zanga ta kungiyar Biafra akwai wasu kuma masu zanga-zangar kuma ta daban?
A'a, to ba zan kira ta zanga-zanga ba dai sai in ce kuma akwai waɗansu su kuma masu gangami su kuma ɗaya ɓangaren da suke wannan gangami su kuma mutane ne da suke gangamin nuna goyon ko kuma ce nuna goyon bayan Muhammadu Buhari da kuma nuna goyon bayan ci gaban Najeriya kasancewar Najeriya sun tsaya maɗaurin ki ɗaya da kuma nuna goyon bayan wanzar da zaman lafiya a Najeriya sun ma yi waɗansu huluna halasalla da kuma 'yan ƙananan riguna da suka rubuta cewa Najeriya 100% zaman lafiya a ƙasarmu da suke nunawa kenan kuma kamar yadda na bayyana cewa shi wannan ɓangaren waɗanda suke goyon bayan zaman Najeriya zaman lafiya 100% ba 'yan Najeriya ta ɗaya ba ne akwai
masu yawa Najeriya
da suke goyon bayan sun sa hulunan su sun saka rigunan su suka mara musu baya.
To mun gode alheri, an jima can za mu kira ki mu ji ƙarin bayani kan wannan ganawa ta Buhari da Trump. To kan dai wannan ganawa ta Buhari da Trump, na tuntuɓi wasu 'yan Najeriya mazauna nan Amurka don jin muhimmancin gayyatar da aka yi ma Buhari da kuma batutuwan da suke fatan za a tattauna a kansu a wannan ganawa. Da farko ga Malam Hassan Sallaujibiya wanda ya ce.
Wato Malam Ibrahim, wannan gayyata da shugaba Trump ya yi ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari za a ce ba ƙaramin karrabawa ba ce ba ga Najeriya. Ina ganin shi yasa ita kanta wato Najeriya da shi shugaban ƙasa ba su yi wata tababa ba ainihin suka karɓi wannan gayyata hannu biyu suka taho da ƙarfinsu kuma gashi har sun iso nan birnin Washington DC. Kaga dai mu duba mu ga muhimmancin wannan gayyata. Najeriya ita ce ƙasa ta farko ko shugaban Muhammadu Buhari shine shugaba na farko na Afirka da wannan gwamnatin tunda ta shigo shekara da ta gabata ta gayyata a zo White House wato ai wannan gayyata ta musamman. Za mu iya cewa ba abin mamaki ba ne ba saboda mun san muhimmancin Najeriya a Afirka baki daya. na farko dai ga ta ga jama'a babu wata kasa da tafi Najeriya yau kowa ya san haka cewa ana cewa kiyasin mutanen Najeriya sun kusa ainihin miliyan 200 ga maganar kuma tattalin arziki a halin yanzu Najeriya ita tafi kowace kasa karfin tattalin arziki a nahiyar Afirka sannan kuma tana daga cikin gaba-gaba na masu fitar da wannan danyen man fetur wanda ainihin kasashen yammacin duniya wanda hada Amurka suka dogara da shi to muhimmancin wannan tafiya akwai maganar tsaro akwai kuma maganar tattalin arziki shine dai za a ce ginshikin wannan tafiya na farko bari mu magana tsaro kaga akwai wasu kayan yaki da jiragen yaki da gwamnatin Najeriya tun lokacin da gwamnatin da ta shuɗe ta ainihin Goodluck Jonathan ta so ta sai wasu Tucano jirage masu saukar unguwa wato kamar za a saida ma Najeriya kuma wancan gwamnatin ta shuɗe ta Obama ta ainihin hana wannan cinikin saboda sun ce ana zargin sojojin Najeriya da take haƙƙin bil'adama wannan gwamnatin ta Trump tana zuwa sai ta ce a za ta saida mata wannan jiragen da sauran kayan yaki da suka kai kiyashin dala miliyan na 600 to baya ga wannan kuma akwai rigingimu na cikin gida da kila ita Najeriya za ta so ta ƙara neman taimakon Amurka wato kan maganar tsaro duk da ana cewa kamar an buge su wa'annan ƴan ta'adda da ke arewa maso gabas na Najeriya to ana ganin har yanzu dai akwai sauran burbushinsu tun da za ka yi ta jin dai sun kawo hari to bayan ga haka in muka koma maganar tattalin arziki Amurka ta san cewa ta yi sake tunda kowa ya san cewa Najeriya tana da ƙarfin tattalin arziki kuma tana da jama'ar da za a iya jefa hannun jarin da zai iya hayyafa ba tare da wani ɓata lokaci ba. China ta riga ta gano wannan muhimmanci na Najeriya yanzu haka su suka fi kowa saka hannun jari a Najeriya. To Amurka ba tun yau ba tana ta son ta iya kamo China wajen wannan yunkuri da ta yi amma dai har yanzu abin ya tattala har yanzu ita China take gaba wajen harkar zuzuba. To Amurka za ta so ta tattauna da Najeriya da yanda za a yi wato kamfanonin Amurka su je su zuba hannun jarinsu a cikin Najeriya saboda a ƙarfafa dangantakar kasuwanci tsakanin ƙasashen guda biyu. Wato an ce ma akwai kungiyar 'yan kasuwa da suka yi gaba har da su irin su Aliko Dangote da Sarja sun iso nan kasar Amurka wanda za su yi sainin wani deal wato na da General Electric wani kamfani babban kamfanin wato harkoki daban-daban ta wutar lantarki da kuma wato hanyar jirgin kasa wannan hanyar jirgin kasa da ake cewa za a yi wadda za ta hada Lagos da Kano da kuma Port Harcourt da Maiduguri. Akwai maganganun kuma da ake yin cewa ai Najeriya ma tana son ta sai jirage daga hannun wani babban kamfani nan da yake yi kera jirage a duniya baki ɗaya wato Boeing. Kasan Najeriya ta juma tana cewa suna son su buhar hudu da wato Nigerian Airways jirgin sama.
To Malam Hassan Lawal Sallau Jibiya kenan ke tsokaci game da ziyarar da Buhari ya kawo Amurka bisa gayyata. To shi kuwa Malam Garba Suleiman Krako da ke birnin Boston cewa yi.
Wannan tafiya ta shugaban ƙasa mai girma Major General Muhammadu Buhari retire zuwa nan Amerika wato alheri ne fa'ida ne a gare mu a nan Amerika da Najeriya gaba ɗaya da ma Afirka domin a cikin wannan taro da za su yi ina fatan Allah ya sa za su tattauna akan abu uku wanda nake ganin suna da muhimmanci ƙwarai da gaske akan ci gaban Najeriya wato na farko akan maganan harkar tsaro ina fatan za su tattauna akan tattalin arzikin ƙasar Najeriya wato economy sannan ina fatan a cikin wannan tattaunawa nasu za su yi muhawara akan diplomatiya din diplomasiyan da ke tsakanin ƙasar Najeriya da Amerika wato abinda nake fatan Allah ya sa a wannan tattaunawa nasu za su tattaɓa waɗannan wurare kamar uku masu muhimmanci da nake gani.
To shin me kake so a yi game da batun tsaro?
Akan maganan tsaro ina fatan wanda yake na san wannan al'amari yana zuciyar Buhari yana kuma ran shi tun kafin ya hau yana ta ma 'yan Najeriya bayanin in Allah da za a samu kyakkyawan canji akan harkar tsaro a Najeriya to ina fatan za mu roki America su taimaka mana a tattaunawar da za su yi da shugaba Donald Trump. Na farko dai akan maganan training, wato kamar koyarwa na sojojinmu na Najeriya da 'yan sanda, a ba su ƙarin wato wani kayayyaki na aiki wanda zai inganta aikinsu, wanda zai kyautata tsaro na Najeriya. Bayan kayan aiki, a saman musu irin duk makamai da alburushai irin na zamani, ba tsofaffin bindigogi da suke da shi, wanda za ka ga ɗan sanda ko soja da bindiga har yanzu suna da kota. To ya kamata a cancanza duk wannan technology ɗin makamansu, a kuma turo su, ana turo 'yan sanda da sojoji da civil defense, immigration, custom, prison, duk a turo su a course. Ko kuma daga nan American a tura masu fasaha da fahimta akan kwarewa na kan harkar tsaro, a tura su Najeriya a samu ingantaccen tsaro a Najeriya.
To Malam Garba, ba gaba da batun tattalin arziki, me kake son Amurka ta yi ma Najeriya?
To a hakikanin gaskiya, tunda in dai har an inganta tsaro, kowa yana son ya sa hannun jari a lahiyar Afirka. Yanzu ga shi China da tsaron ba tsaro sun mamaye Afirka, ko ina ka ji za ga dan China. Saboda haka America taimakon da za su mana ƙananan industries, ya kamata a taimaka musu da ingantaccen wutar lantarki, a taimaka wajen agriculture, wato noma. Yanzu ga misali, akwai wani company a Kaduna, su kuma suna sayan shinkafa na hannun manomanmu da suke nomawa a Najeriya, sunan shinkafan Falco Rice. Zuwa na Najeriya na sai ta, na gani ga ta da daɗi, ta ma fi ɗan China da 'yan Malaysia ɗin nan, ko ina ne da ake kawowa. To kaga small scale irin wannan, tunda mun ce a economy ɗin nan agriculture na ciki. Banda wannan, kaga tafkin Chad ɗin nan, a da a rana ɗaya fa trela wajen 300 suna fita daga wajejen Maiduguri, waɗansu su Kamaru, waɗansu su Chad, waɗansu su Sudan, Niger, duk daga Najeriya. To kaga saboda hakan rashin tsaro, wannan ci baya ne ga economy namu. Kuma duk wayannan kasashen da na gaya muku suna dogaro da Najeriya ne, saboda ka Allah Ubangiji sa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nemi America yadda za su jawo mana masu zuba hannun jari a Najeriya. Wannan kuma manyan kamfanoni da muke da su, kamar irin sectors na Kaduna din nan, masana'antu da ke Kano, wanda duk aka bari suka lalace, suka abin nan, yadda za a gyara su ci gaba.
Malam Garba Suleiman Krako da ke birnin Boston kenan, shi ma ke tsokaci game da ziyarar da Buhari ya kawo Amurka bisa gayyatar shugaba Trump. To sai dai a yayin da wasu 'yan Najeriya ke yaba wannan ganawar da ake yi tsakanin shugaba Trump da Buhari, wasu ciki har da babbar jam'iyyar adawa ta PDP na watsi da ganawar. Shugaban jam'iyyar Uche Secondos ta bakin wani babban hadimin sa Malam Shehu Kura ya ce,
to wannan ziyara ta mai girman shugaban kasa, ina ganin kafin ma ya fara ta ya warware ta a gurin mutane masu yawa. Don ka san kafin ma ya je ya gana da shugaba Trump, sai da ibayar da sanarwa a hukumance yana sukan lamirin shugaba Obama. Kuma dai ina ganin inda kai bakar fata ne, kuma dan Afirka bai kamata a ce abinda za ka fara yi kafin ka je ka gana da shugaba Trump shine ka soki lamirin shugaba Obama ba. Saboda haka wannan kuskure na farko kenan. Kuma na biyu, ni a gani na me zai je ya gana da shugaba Trump, me zai gaya masa, me yake nema a gurinsa? Ya sake zuwa ya ce an sato kuɗi an kawo Amurka, ko kuwa ya sake zuwa ya ce matasan Najeriya ma talata ne? Me zai je ya yi? Ai, ya kamata kafin shugaba Buhari ya tafi ya faɗa 'yan Najeriya ga abinda zan yi, ga abinda zan nema, ga abinda zan yi. Saboda haka ni a ganina wannan ziyara ce kawai ta kwalliya, kuma shi ne matsayin jam'iyyar PDP cewa ba wani abu za a samu ba, ba wani abu za a samu wa Najeriya ba, illa dai a je a kashe kuɗi a tafi da jami'an gwamnati su je su ke tirani.
To amma ba gani wasu su tani kan cewa don ku kuna jam'iyyar adawa shi yasa kuke suka ziyara?
Bayan ga me zai samu? Da ke gaya wa 'yan Najeriya zai samu? Jiragen sama ne guda 10 za a sayan masa, kuma Obama ne ya ba da izinin a sayar. Amma saboda sakaci irin na gwamnatin Buhari, tun Obama yana kan mulki ba su zo sun ɗauki kuɗin sun kai an ba su jiragen saman ba, sai yanzu ake mukunuku ake inda inda ana ma zargin aina aka samu kudin duk abin da Obama yayi wa Buhari a lokacin da aka zabe shi kafin ma a rantsar da shi ya gayyace shi fa da White House suka yi magana ya faɗi kyawawan halayen Buhari a lokacin nan duk ya manta da wannan yanzu su kallamirin Obama yake yi
to mallan Shehu Yusuf Kure kenan na jam'iyyar PDP a hirarsa da Ibrahim Abdul Aziz ke watsi da ganawar Buhari da Trump to zamu ci gaba da kawo muku rahotanni kan wannan ganawa ta Buhari da Trump yanzu kan bari mu nufi jamhuriyar Niger inda Fulani a yankin Tilbury ke korafin ana musguna musu daga Yamai ga wakilin musulmin mu na Barma da cikakken rahoton
a bayanan da suka bayar a yayin wani taron manema labarai da suka kira a birnin Yamai shugabannin al'ummar Fulani makiyayan arewacin Tilbury sun bayyana fara kosawa da azabar da suka ce suna fuskanta daga wasu ƴan bindigar dake karkashin umarnin Janar Gamo wani komandan kungiyar ƴan tawaye dake aikin sintiri akan iyakar Mali da Niger da nufin farautar masu tayar da kayar baya Bubakar Abdullahi shine shugaban kungiyar makiyayan arewacin Tilbury
azu a tada makiyaya suna shan bayarwa a korin su a hana ka ini guda baka sha ruwa a sa wuta ga cawa a kama ka a kashe a soce maka kaya duk wannan mutanen buzan ga sunan shi mutanen ga cha da emisa barama war haka nan muka taru muka irin declaration nan muka tai muka gana da prime minister de l'interieur lokacin ma aka sa su iyakan aka ce wai su yi hoda da ta yanda
yanayin da ake ciki a yau a arewacin Tilbury Fulani makiyaya sun zama tamkar mujiya a cikin dangi inji su inda ake hallaka mutanen su ba kakkautawa saboda zargin aikata ta'addanci duk wanda cewa ba su da alaka da wata kungiyar tayar da kayar baya
abinda aka yi hilin jawon barayi ne ba Fulani ne ba su ta a sunan Fulani ba bai lace bai tuna tuni shekara nan mutanen an yi aure tare an zama tare kina ba ta yi wa a ci ayi hoda wani katun barawo bai zo ya ce yayi tashi hankali kuma ku ci a sunan kabilan shi wannan bai kamata ba ya kamata mutane irin wannan a bar shi
halin zaman doya da manja tsakanin Fulani da buzan arewacin Tilbury da aka shiga a yau ya tilastawa Fulani makiyaya ficewa daga daji domin tarewa a birane inji jibbumman mazaunin kauyen Gumbi
yayi kuma kona 25 wallahi muna cikin wahala babu zama babu kona muna cikin gudu yanzu sun kore mu yazo wajen babu bisa su suka ce muna cikin dagari yanzu duk muna wajen mangaisa akan mutane a sa wuta a kashe maza a kashe mace a kashe yara mutum 50 da wani abu
sakamakon lura da yadda al'amuran tsaro ke kara tabarbarewa akan iyakar Mali da Niger yasa majalisar dokokin kasa gayyatar ministan tsaro Kalla Mutari ya hallara a gaban wakilan al'umma a ƙarshen makon jiya domin yin bayani akan wannan batu kodai ke ministan ya amsa wannan kira a ƙarshe an dage wannan tantaunawa zuwa gaba ta yadda za a fassara masa bayanan da dan majalisa Karimu Burema ya bayar a harshen zabarmanci dangane da abin da ke faruwa a wannan yanki
je ne pas saisi le detail de son commentaire qui était détaillé et qui est suffisamment grave pour que ça soit expliqué et que la réponse soit donnée
fada a tsakanin Fulani da buzaye wani abu ne da a yau ya zama ruwan dare a ƙauyukan yankin Tilbury masu makwabtaka da iyakar Mali na baya-bayan nan shine wanda ya faru a wasu zanguna a Bala a ƙarshen makon jiya inda rahotanni ke cewa gomman mutane ne suka mutu a sanadiyar wannan artabu gwamnatin Niger a farkon makon da ya gabata ta aike da ministan cikin gida Bazoum Mohamed zuwa karkarar Kurfei domin gargadin jama'a su zauna lafiya da juna Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to yanzu kuma ga labaran duniya an manfa a takaice
A yau Litinin ne shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yake ganawa da shugaban Amurka Donald Trump a birnin Washington DC.
To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayan su sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman ma
Hafsat Bello dan Maisoro
da Julie Lethers Gresham wacce ta hada mana sautin da injiniya mu na wannan lokaci ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan wannan ganawa ta Buhari da Trump. Wassalam.